Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya. Haka kuma kuna iya kama mu a radio Alpha dake kuma si na kasar Ghana. Har ila yau kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake jan ragaman shiri da wannan dare. A cikin shirin za ku cewa an sake yin wani hatsarin jirgin ruwa a tsakanin jihar Niger da Kebbi. To da yake Juma'a ne ku ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayinku. A kuma Mama Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru zai shigo da shirin labarin wasanni a takaice. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Ana ci gaba da samun rigingimin siyasa kafin zaben zagaye na biyu a kasar Kenya da za a yi a ranar 26 ga wannan watan Oktoba. Magoya bayan babban jam'iyyar Adawa sun mamaye titunan manyan biranen kasar a yau Juma'a. Suna kira da a gaggauta tsige jami'an hukumar zabe da ake zargin su da tafka maguɗi a zaben na farko. Magoya bayan jam'iyyar Jubilee Party mai mulki sun yi aron gaba da 'yan adawa a tsakiyar birnin Nairobi a yau Juma'a. 'Yan jam'iyyar Jubilee mai mulki sun ce 'yan adawan suna kawo wa harkokin kasuwanci tsaiko kuma suna haddasa tashin hankali a cikin birnin. Wannan ɗan jam'iyyar Jubilee mai mulki ya faɗa wa muryar Amurka cewar sun yi wata ganawar zaman lafiya sai kawai aka fara jifar su da duwatsu, ya ce ya kamata a mutunta su. Amma wani ɗan jam'iyyar adawa ya zargi 'yan jam'iyya mai mulkin da yunkurin yin katsalanda a zanga-zanga da suke yi. Ya ce mun ga wasu masu kasuwanci da motar bus ta kawo su ta sauke don su yi faɗa da mu, ya ce wannan ba daidai ba ne. An samu kuma wani ɓarkewar tashin hankali a Kisimu inda 'yan jam'iyyar adawan suke darin jayi, inda dubban masu zanga-zanga suka tare hanyoyi suna ƙona tayoyi kuma suka kawo wa harkokin kasuwanci tsaiko. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wurin tarwatsa masu zanga-zangar kuma suka waɗanda suke satar kaya a cikin shaguna, aka kuma kama wasu a cikinsu. 'Yan sandan Las Vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi akan mummunar harin bindiga da ɗan bindigan nan Stephen Paddock ya kai daga ɗakinsa da ke hawa na 32 a Benin Hotel ɗin Mandalay Bay, inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suka halarci wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye. 'Yan sandan sun faɗa a jiya Alhamis cewa sun gano motar nan ƙira Hyundai Tucson yayin da suke bincike a Reno a gidan Paddock wanda yake zaune da budurwansa Marilu Danley. Sai dai ba a gano ko 'yan sandan sun kama motar a jiya Alhamis ne ko dai cikin wannan mako kafin Alhamis ɗin ba. Tallafin da aka samu a gidauniyar da aka kafa na taimakawa iyalai da waɗanda wannan harin bindigan na Las Vegas ya rutsa da su ya kai $9,500,000, kuma akwai alamar gidauniyar za ta samu gwamman miliyoyin dala a cewar kwamishinan Lardin Clark da ake kira Steven Suslak bisa ga wani rahoto da aka buga a jaridar Las Vegas Sun. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kuɗi a Somalia ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF tana jagorantar taimakawa Somalia ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara. Abdulrahman Duale Bile ya ce hukumar ta IMF ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin Somalia, ya ce IMF ta kimtsa ta samo kuɗaɗe ko a ina ne ma ta taimaka mana, ya ce akwai hanyoyi da dama amma dai suna neman wannan taimako ne daga IMF. A wata hira da ya da sashen Somalia na murya Amurka, Bello ya ce gwamnatin Somalia na bukatar dalar Amurka $100,000,000 wanda za ta yi amfani da shi da rabin kuɗin wurin buga sabon kuɗin kai tsaye, kana ta yi amfani da raguwar kuɗin ta inganta darajar kuɗin idan aka fara rabawa da yin amfani da sabon kuɗin. ya ce za a buƙaci dala miliyan 50 a buga kuɗin kana a yi tanadin wasu miliyan 50 kuma su ne za su zama kuɗaɗen da za a yi amfani da su wurin rabawa da kuma kare darajar sabon kuɗin. Ya ce batun da ke da muhimmanci a didin wannan lokaci kafin a buga kuɗin shi ne batun kuɗaɗe da za a samu don yin wannan aikin. Shirin yaki da kera makaman nukiliya na ƙasa da ƙasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniya da take fama da barazana da makaman nukiliya fiye da shekarun baya, a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shirin kyauta ta ƙasar Norway da ake kira Berit Reis Andersen game da kyautar. Wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump yake yi wa Iran da Koriya ta Arewa barazana game da makamansu na nukiliya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yayi kallabin rahotannin namu da rahoton wani hadarin jirgin ruwa da aka sake yi tsakanin jihar Niger da Kebbi, ga kuma Mustafa Nasir ba zai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kawowa yanzu dai mutane 18 ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin jirgin ruwan kwale-kwalen nan da ya afku a kogin ruwan zamare da ke kan iyakar jihohin Kebbi da Niger a ranar Talatar da ta gabata. Kakakin hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Ibrahim Husaini ya ce daga cikin mutanen 18, 15 maza ne yayin da saura guda ukun kuma mata ne kamar yadda ya mun ƙarin bayani.
Yanzu muna da mutane 20 babu isin kenan.
18.
18.
Na'am,
mata guda uku maza guda 15.
To daga cikin adadin mutanen 18 dai, guda 12 daga yankin karamar hukumar magama suka fito, mataimakin shugaban karamar hukumar Honorable Sani Ubandoma Ibeto ya ce suna cikin wani yanayi na kaduwa.
To abin da ya zo muna kuma muna cikin juyayi saboda waɗannan mutanen sun yi tafiya zuwa wani gari a can cikin jihar Kebbi a yanda suka bar gida su kimanin mutum 21. Wannan hatsarin jirgin ruwa ya same su, kamar mutum 12 suka rasa rayuwarsu a cikin waɗannan da suka yi tafiya, so kuma an yi jana'izan su kamar yanda addinin musulunci ya tanada. So muna cikin wannan juyayi da rashin jin daɗi da abin da Allah ya kawo muna.
A halin da ake ciki kuma an sake samun wani hadarin jirgin ruwan kwale-kwalen a ranar Alhamis din nan da ta gabata a wannan mashigin ruwa da ke kan iyakar Yawuri ta jihar Kebbi da kuma karamar hukumar Agwara ta jihar Niger, inda ake fargabar mutane uku sun mutu. Shugaban karamar hukumar ta Agwara Alhaji Jafaru Muhammad ya ce lamarin ya tayar da hankalinsu kuma suna shirin ɗaukar matakin sanya doka ta hana yin amfani da tsofaffin kwale-kwale a yankin.
Kuci da wannan wuri yana lalace kan wuyanmu.
Na'am.
Ina so nemi haɗin kan chairman da ƙwararra na Yawuri local government domin mu zauna mu yi doka wanda zai hana layin da ake bi na jiragen. Saboda layin da ake yi shi ne babban matsalan ma. Za mu sa rana da ni da kansiloli na da naci za mu zauna mu ɗauki mataki guda da sarakunan jiragen mu gaya musu doka, babu wanda ne ƙarfin doka.
A halin yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara shirin samar da hukuma ta musamman da za ta kula da zirga-zirgar jiragen kwale-kwale a faɗin jihar Niger, kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce damun a wata zantawar da muka yi da shi ta wayar salula.
Gwamnatin jihar Niger tana kokarin ganin cewa ta kafa hukumar da za ta kula da harkoki wanda suke mu'amala da bakin kogunan ruwa, kamar masu safara akan ruwa za a kokari a samar da hukuma da za ta dubi yadda suke gudanar da al'amuran su. Allah ya yarda.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce.
Allah ya cika wanda suka riga mu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 4:30. Kafin mu je ga shirin mu ko kuma mu bude layukan mu ku kira a shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To ma dalla mun samu kira na harko daga Kano, wane ne daga Kano?
Kuna tare da Umar Ofisa Unguwa Akulai mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kanan Najeriya.
To Umar Ofisa, me ra'ayinka a wannan daren?
Ra'ayina ba abu da nake iya alhinin da muke da shi a Kano na rashin ma'aikatan gidan rediyo. Yau ma an samu rashin ma'aikaci a gidan rediyon Pyramid. Ina yi wa ma'aikatan gidan rediyo na nan Amerika daga nan dukkanin su nan Freedom da suka samu rashin wa'annan ma'aikata nasu wato ADF kenan, wato shugaban wannan gidan rediyo. Wannan ina ta yi alhinin ne ga rashin
to mun gode Allah jikan da rahama. Yanzu kuma muna kira na biyu, wane ne ke kan layi?
Magana da Awwal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plateau Nigeria.
To me ra'ayinka wannan daren Hudu?
Barka da la'asari. To za'ayi
dare muke
karkata kan nan mun jihar Plateau.
To
akwai hanyoyi da aka fara yi da bayar da kwan gida an kankare su. An bar su haka nan. Sannan kuma akwai tsohon gwamnati da ta gabata, akwai hanyoyi da ta sauko ta ci gaba, sannan kuma shi ya dakata daga ci gaba da hanyoyin nan, wanda gaskiya yana ba mu wahala. Misali kamar akwai hanyoyi da ya fara daga cinyan Gorogo ya komo jancan Adamu, duk an fara aikin su aka bar kayan aikin nan aka tafi aka basu haka nan. Amma muna jin labarin an ce za a yi campaign ne da su. To mu kuma ba da aiki ya mana campaign ba, alkawari ya mana zai mana aiki ya sa muka zabe shi. To lalle muna so mu gani a ƙasa dan sun ci rabi saura rabi lokacin zabe ya kusa. Wannan shine ra'ayi na mai magana Awwal Hudu daga
Shingar. To mun ji Awwal Hudu, ubangiji Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kira naka, kuma za a duba wannan al'amari. Yanzu muna a Kaduna, waye a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Ibrahim Ayawa, barka da aiki, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Suna na Alhaji Musan Garo
ne. Mai rediyo da rikoda.
Kwar kawo Kaduna Najeriya.
To za mu je, me ra'ayinka Alhaji Musan?
To alhamdulillahi babu, dai abin da nake so gaskiya zanyo hankali akan gwamnatocin mu na jahohi ne gaba ɗaya Najeriya.
To akan su me?
Gaskiya al'amari indai ana maganar har ilimi ana so inganta a Najeriya. Especially ma mu ɗan arewan Najeriya, to gwamnoni fa sai su tsaya suna biyan malaman makarantu haƙƙinsu. Saboda Allah, idan aka ce yanzu malamin makarantar boko ana bashi naira 130,000, 150,000, 180,000, ina za a inganta ilimi a Najeriya? Don haka mu kiran da muke gwamnatocinmu daga federal government har jiha ya kasance malamin makarantar boko na primary akalla a bashi naira 120,000. Shi dan madar wanda yake karantarwa a secondary school yana samun 200,000, to za a inganta ilimi. Amma ba daidai bane a ce malamin makaranta sai ya dawo karantarwa ya dauki mashin ya tafi a taba ko ta fice can nafin, to ai dai shi gaba ɗaya za ta kone a rana. Da haka muna fatan za a amsa kirarin mu, muna fatan kuma duk wannan kirari ga da muke za a amfani da shi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode, mun gode Allah sa mu hukunta sun ji wannan kira naka. Yanzu bari mu je jihar Nasarawa, waye a layi daga jihar Nasarawa?
Ana magana da Ali Baban Hamza daga lafiyar jihar Nasarawa.
To Ali Baban Hamza, me ra'ayinka wannan daren?
Ina son amfani da dama ne ta ajiya da 'yan kwana da kwalle-kwalle muke da su a kabila da jihar Niger.
To
da fatan Allah ya gafarta musu.
To an gode muna jahan Naija yanzu ai jahan Naija.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ade Ibrahim barka da aiki.
Barka
da Bala Nabutu na Sarawak Kanji.
To Bala Nabutu me ra'ayinka wannan daren?
To alhamdulillah ni ra'ayina yana bisa ga maganar yancin kasa da aka samu shekara 57.
Eh me ya samu yancin?
Gaskiya ma ne Ibrahim alhamdulillah an samu ci gaba sosai ga samun yanci shekara 57.
To yayi kyau kana ganin komai daidai.
Zaunawa yayi magana da dattijai ya samu matsalar da talakawa ke sha a zamanin mulkin mallaka ba zai ce ba a samu ci gaba ba ga yancin kai. Sai dai mu ce Ubangiji Allah shi ƙara daidaita mana Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah shi ƙara ba shi lafiya.
To mun gode Alhaji Bala Nabutu. Har yanzu dai muna cikin jihar Naija. Waye daga jihar Naija? Eh waye daga jihar Niger? Eh ja mu je muna jin ka.
Kana magana da Ibrahim ne daga jihar Niger a cikin local government.
To Ibrahim me ra'ayinka wannan daren?
To ni dai ra'ayina alhamdulillah ina magana ne akan yan shi'a da suke irin fitowa haka kan titi suna abubuwa na ji dadi da gwamnatin Sokoto.
Kai lai Ibrahim ya yanke ga mu bari mu koma Nasarawa to. Waye daga Nasarawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana?
Kana tare da kungiyar Murema Abuta kafafan yaɗa labari.
Ina sunanka?
Sunana Shaibu Zidan daga nan cikin garin Kici.
To Shaibu me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina dangi ni ma zan ce ka samu Najeriya mun na cika shekaru 57 da kai. Kuma a gaskiya dangane da ci gaba da wasu ke kira ni sha ba a samu ba gaskiya an samu. Sai dai wasu matsaloli da suka zo suka
tabbata da samu.
Kuma muna fatan cewa wannan matsalolin ma insha Allah wannan gwamnati mai adalci za ta kawo mana da su da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode kwarai Shaibu. Bari mu je jihar Jigawa. Waye a jihar Jigawa?
To kuna magana da Yusuf Babangaja mai tare da ringin daga jihar Jigawa Najeriya.
Yusuf mai tare da Babangaja me ra'ayinka?
To ni ra'ayina game da yaƙi da cin hanci da wannan gwamnati take ta dau da maratin daga 2015 har zuwa yanzu 2017.
Eh me ya same shi?
Wanda a kullum in ka bude radio zaka ji an ce an kama makudan kuɗi kaza kuma an samu wani fiye da ake samu a shekarun baya. Wanda kuma duk da wannan bayanai da ake zaka ga talakan Najeriya yana faman cikin hali na kuncin rayuwa. Waɗansu ba su da ruwan sha. Waɗansu ba su da wutar lantarki, matasa ba su da aiki, sannan kuma ainihin wasu ba su da kyawawan hanyoyi da dai matsaloli na rashin asibiti da rashin magunguna da rashin makarantu. Wanda ni a ganina ya kamata waɗannan kuɗaɗe da ake magana a kansu ana samu, kamata ya ce a yi ƙoƙari a magancewa talakan Najeriya kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwan da na lissafa. Wanda shi ne
ke
tabbatar da cewa wannan yaƙi da cin hanci da rayuwa yana amfani ga ainihin talakawan Najeriya.
To Yusuf Babangaji ba na tarbi numfashinka bane ko kuma zan yi magana a madadin gwamnati, amma abinda kenan in an samu waɗannan kuɗaɗen akwai dokoki akwai tsari da ake bi tukunna kafin su zama halattattu ga baitul malin ƙasa tukunna. To wannan yakan ɗan ɗauki lokaci shi yasa kila ka ga abinda ke faruwa ya faru. Bari mu je Kebbi. Waye a Kebbi?
Haruna Abdulsalam daga jihar Kebbi can Kalaka Gwamnati.
To waye to me ra'ayinka Haruna?
Ra'ayina shi ne ni vigilante member ne.
Okay. To
muna son ku riƙa kulawa da mu kuna ɗan tattaunawa da mu akan harkan tsaro saboda muna da irin wannan ababen da muka sani kuma gaskiya mukan ga kuna yawan tuntuɓa wa'yansu jama'a tsaro ba kuwa sun tuntuɓa mu.
To a'a kai muna adalci bakin gwargwaron hali muna tuntuɓan ku idan hakan ta kama a yi. Mun gode kwarai Abdulsalam. Yanzu bari mu je Abuja. Waye a Abuja?
Mahir Ibrahim daga Abuja.
To Malam Ibrahim daga Abuja me ra'ayinka?
Wallahi ra'ayina a fata gwamnatin Najeriya.
Cewa
wani abu itatuwan nan da ake sarewa yanzu nan kaje daga jihohin nan tun daga Kaduna abin da ya kama kefi. Kaduna Jaunar Zagara suke in ya kai gaban nan an sare dajin nan hamada yana ta kula a yi wani kokari abin da za a ɗan samu. Kana zuwa wannan ya fi ƙarfin gwamnati a Najeriya ya fi ƙarfin talaka. Ya kamata gwamnati ta yi wani abu a samu itatuwa.
To Allah sa mahukunta sun ji kuma su ma masu sa itacen mutanen ƙasa ko mutanen gari ne da fata za su za su hakuri su duba wannan al'amari. Bari mun samu kira daga Bauchi. Waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum America.
Wa alaikum assalam.
Magana ku ne ka ji sai dai.
To Mallam Kabiru, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina ina so in jawo hankalin gwamnatin jihar Bauchi.
To, tayi me?
Gwamnatin Bauchi ne aiki wa talakawa Yambi Abubakar. Mutane kuma shirki har ga Allah ba shiga jin gwamnati ba yanzu. Muna da hanyar da take yi mana zuwa Fariya wadda ta daga Shelebi zuwa Boli. Wadda ta yi har da Kudu. Akwai manoma a wannan wurare wanda ake da amfanin gona, rashin ainihin hanya yakan kawo matsaloli a fita da amfanin gona. Sai taimaka mana ko daga fadarar ko daga sai a mana wannan hanya wanda an daɗe ana neman wannan hanya a ƙarƙar hukumar kirki. Da fatan da kuka yi mu da Amerika, kafin ne kaji sai ne sai kan kunje zaɓi sai kan sai mun tuna a hukumar kirki.
To mun gode Kabiru da kuma kiran Kabiru ne muka kawo kiran da zamu iya ɗauka gobe ma rana ce idan an buɗe layuka kuna iya kira. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ga kuma shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Makonni 24 kenan da ake gabatar da gasar kakar wannan shekara na 2017 a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, inda kula-kula din ƙasar suke fafatawa a tsakaninsu. Kula din da ita ce ta yi fintinkau ta farko kenan akan allon wannan shekarar da maki 63, sai kuma mai bi mata ta biyu kula din Cotton Sport ta garin Garwa da maki 58, sai ta uku kuma ita ce kula din Apejas da maki 54, wanda suke jan layi kuma su ne na 16 kula din Racing da maki 39, sai club din Lyon Blessé ta 17 da maki 28, sai ta 18 ita ce club din Canon ta garin Yaounde da maki 26, wanda suka fi kowa zura kwallo a wannan shekaran kuma su ne na farko Dauda Kamilu dan club din Cotton Sport na garin Garwa da kwallaye 19, sai na biyu kuma shine Francis Klimbi wanda dan club din Egle shi ma zura kwallaye 19, sai kuma na uku shine Gwen Chibenu dan club din Pointe FC da balabalai 16. Tawagan hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF sun ziyarci kasar Jamhuriyar Kamaru da musu ga irin kokarin da kasar take yi na ganin cewa sun kammala gina sababbin filayen kwallon kafa wanda za gudanar da cin kofin kwallon kafa nahiyar ta Afirka a shekarar 2019. Tawagan sun yi na'am da irin jawabin da injiniyoyi masu gina kwallayen kafan suka yi wa Tawagar, amma na tambayi Alhaji Malami Abdulkadir a matsayinsa na wanda ya san sha'anin kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ko ya ganin cewa kasar Jamhuriyar Kamaru za ta iya karbar gasar shekara 2019 kuwa?
Eh, wannan Kamaru za ta iya, ka san a sha'anin kwallon kafa Kamaru tana daga cikin kasashe na Afirka da ake ji da su akan kwallon kafa, kuma ta san tsari irin da ake yi a kasashe ballantana nata, kuma ka san yanzu sha'anin kwallon kafa ya zama siyasar duniya. Saboda haka ka gani ita Kamaru wannan abin da suka bada kwangila za su tsaya, saboda menene abun kunya ne a ce kamar su sun shirya wannan wasa bai gudana da kyau ba, don a cikin Afirka ta tsakiya babu kasar da ta kai Kamaru girma akan kwallon kafa. Idan ka dubi ita ce idan tsakiyar Afirka, ita ce ido, ga su gabon sun yi, Equatorial Guinea sun yi, to ita kuma Kamaru tana ganin ta fi su sani akan kwallon kafa, ta kuma fi su sani akan dokokin kwallon kafa. Saboda haka yadda ka gannan sun fadan nan za su iya yi, kuma tunda shugaban kasa ma ya shigo ciki, saboda yana so ya ga kasarsa ta yi wani abun a fada, ka san yanzu harka ta zama yanzu siyasa, saboda haka Kamaru za ta iya wannan abu.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta umarci jami'an diplomasiya 15 na ƙasar Cuba da su koma gida daga ofishin jakadancin Cuba da ke Washington. Wannan ya zo 'yan kwanaki bayan da Amurka ta sanar da cewa za ta rage yawan jami'anta da ke aiki a ofishin jakadancinta a Havana, inda za ta bar ma'aikatan gaggawa su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya da kuma ƙananan ayyukan jakadanci. Sabili da haka, Amurka ta gargaɗi Amurkawa kada su tafi Cuba. Amurka ta ɗauki matakin ne biyo bayan waɗansu irin hare-hare da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka suka yi fama da su, da aka rasa asalinsu na tsawon watanni 10. an fara kai hare-haren ne shekarar da ta gabata, aka kuma ci gaba da kaiwa har zuwa watan Agusta bana. An tabbatar da cewa waɗannan hare-haren sun yi lahani ga jami'ai 22 waɗanda suka fuskanci laulayi kamar kurmacewa, jiri, ciwon kai, gajiya ko kasala, rudewa da kuma gaza barci. Gwamnatin ƙasar Cuba ta musanta cewa tana da hannu a al'amarin. Tana gudanar da bincike akan harin, tana kuma ba da haɗin kai a binciken da Amurka take gudanarwa na ƙashin kanta. Ana ci gaba da gudanar da binciken guda biyu, sai dai har yanzu an gaza gano sanadi ko yadda aka kai waɗannan hare-haren. Amurka ta yanke shawarar janye jami'anta daga ofishin jakadancinta da ke Havana domin rage yawan jami'an diplomasiya da mai yiwuwa su shiga haɗari. Da yake ambaton korar jami'an ƙasar Cuba daga Amurka, sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a wata sanarwa cewa an tsaida shawarar ne sabili da gazawar Cuba wajen ɗaukar matakan da suka kamata na kare jami'an diplomasiyarmu, kamar yadda aka tanada ƙarƙashin yarjejeniyar Vienna wadda ta tsara ƙa'idojin hulɗar jakadanci a duniya. Ya ƙara da cewa umarnin zai tabbatar da daidaiton yawan wakilan da suke kula da ayyukan jakadancinmu, sai dai tsaro da lafiyar jami'an diplomasiya su ne mahimman batutuwa da gwamnatin Amurka ke ba da fifiko a kai. Ma'aikatan jakadancin Amurka waɗanda ba mahimman ayyuka suke gudanarwa ba, ba za su koma birnin Havana ba, sai gwamnatin ƙasar Cuba ta ba da tabbacin cewa za ta kare jami'an diplomasiyarmu kamar yadda ya zama hakinta a ƙarƙashin yarjejeniyar Vienna. In ji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Ana ci gaba da samun rigingimun siyasa kafin babban zaɓe na zagaye na biyu a ƙasar Kenya a ranar 26 ga watan Oktoba. Magoya bayan babban jam'iyyar adawa sun mamaye titunan manyan biranen ƙasar a yau Juma'a, suna kira da a gaggauta tsige jami'an hukumar zaɓe wadda ake zargin su da tafka maguɗi a zaɓen na farko. Magoya bayan jam'iyyar Jubilee Party mai mulki sun yi arangama da 'yan adawa a tsakiyar birnin Nairobi a yau Juma'a. 'Yan sandan Las Vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi a kan mummunan harin bindigan nan da ɗan bindigan nan da ake kira Stephen Paddock ya kai a ɗakinsa na hawa 32 a benin otal ɗin Mandalay Bay, inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye. Ministan kuɗi a Somalia ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF tana jagorantar taimakawa Somalia ta buga sabon kuɗi.
To madalla, da takaitar duk labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na Abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake gabatarwa tare da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taimaka mana wurin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyanmu Thomas Blended, ni Ladan Ibrahim Yau ke cewa ku ne lafiya, kwana lafiya, da kuma mu ƙara sauni lafiya.